sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum da fatar an wuni lafiya. Har yanzu dai Hanifa Kabir Isa ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren Laraba 18 ga watan Mayu 2022. A cikin shirin namu na yanzu za a ji cewa masu ruwa da tsaki a fannin tsaro na ci gaba da tsokaci bayan da ƴan bindiga suka yi awun gaba da wasu gwamman mutane a hanyar Abuja zuwa Kaduna.
Wannan abin da ya faru na kama ƴan kasuwannin mu a kan hanyar Kano Abuja Kaduna wallahi ya tayar mana hankali yin shiga rutani.
Za kuma a ji cewa bayan da wata kotun tarayya a Najeriya ta ki bada belin shugaban kungiyar IPOB Mr. Namdi Kanu, masana na shari'a da sauran jama'ar kasar na bayyana ra'ayoyi mabambanta. Muna tafe da rahoto na musamman da kuma labaran wasanni, amma fa duka sai mun fara da shan labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare da fatan a wani lafiya ga labaran. Yawan masu kamuwa da cutar corona na karuwa a Amurka, kuma da alamar abin zai kara muni cikin watanni masu zuwa a cewar jami'an kiwon lafiya na gwamnatin tarayya. A wani gargadi na yau din Laraba, suna masu kiran hukumomin wuraren da abin ya fi muni da su duba yiwuwar sake kiran jama'a su rika saka takunkumin kariya, musamman ma a wuraren da aka dan taru. Yawan karuwar masu kamuwa da COVID-19 da kuma waɗanda ake kwantarwa a asibiti na ƙara yawa, kuma da alamar dai hakan ya biyo bayan ɓullar cutar a wasu wurare da a baya ba a gani ba. A halin yanzu dai cutar ta fi daɗa yaɗuwa ne a arewa maso gabashi da kuma yankin yamma ta tsakiya. To amma ƙara yaduwa da cutar ta yi a baya da kuma yadda ta bazu a yanzu na nuna cewa cutar ta daɗa yaduwa ne a faɗin ƙasar, a cewar Dr. Rochelle Walensky, shugabar hukumar CDC a yayin wata hira da manema labarai a fadar White House. Korea ta Arewa na shirin ƙullo da tsarinta na tunkarar barkewar COVID-19, inda mutane akalla miliyan 1.7 suka kamu da zazzabi bayan wata mummunar barkewar da cutar ta sake yi tun daga ƙarshen watan Afrilu. Hukumomi a Pyongyang sun yi ta nuna alamar cewa suna ganin COVID-19 ɗin da ake ta kamuwa da ita a zahiri zazzabi ne kawai, saboda ba ta da ingantaccen tsarin tantance waɗanda suka kamu da COVID-19 ta wajen gwaji. Hasalima, har yanzu ba su da wasu ingantattun tsari da suke ganin idan aka bi su za a kawo ƙarshen matsalar. Amma samu ƙarin mutane 232,880 da suka kamu da zazzabi, a cewar kafafen yaɗa labaran gwamnati a yau ɗin Laraba, suna masu danganta wannan bayanin da hedkwatar hukumar gaggawa ta yaƙi da annoba. Ma'aikatar tsaron Rasha yau ɗin Laraba ta ce sojojin Ukraine 959 sun yi ƙauya a wannan makon, a inda suka ja daga a ƙarshe a Mariupol da aka yi wa ƙawanya. Wani mai magana da yawun ma'aikatar ya gaya ma manema labarai cewa wannan adadin ya haɗa da sojoji 684 da suka miƙa wuya cikin sa'o'i 24 da suka gabata. Jami'an gwamnatin Ukraine basu tabbatar da wannan adadi ba. Mataimakiyar ministan tsaron Ukraine Anna Maliar shekaran jiya Litinin ta ce mayakan Ukraine sama da 260 sun fice daga rusasshen gidan kamfanin karafa na Azovstal, suka kai kansu wurin sojojin Rasha bisa ga adadin da Rasha ta bayyana. Rasha dai ta yi bata tabbatar da wannan adadi ba. Sabanin hakan, Ukraine ta ce kammala aiki ne sojojin suka yi kafin suka fice daga wajen. Gamayyar jam'iyyu uku da ke mulkin ƙasar Jamus na shirin tsige tsohon shugaba Gerhard Schröder daga mukaminsa na yanzu, saboda ya ci gaba da ɗasawar da ya daɗe yana yi da Rasha, tare kuma da kare ɗasawar duk wadda yaƙin da ake yi a Ukraine. jam'iyyar Social Democratic Party ta su Shiroda yau Laraba ta ce mambobin kwamitin kasafin kuɗi na majalisa sun yanke shawarar gindaya sharadi cewa wasu daga cikin abubuwan da wato abubuwa na alfarma da tsohon shugaban kasar ke samu za su danganta ne ga ayyukan da yake yi a zahirance a maimakon kawai dan matsayinsa na tsohon shugaban kasa. Shiroda yana wato na dada zama saniyar ware a yankwa wato a yan watannin nan saboda aikin da yake yi ma wani kamfanin makamashi mallakin gwamnatin Rasha dan shekaru 78 din shine chairman din kwamitin da ke sa ido kan kamfanin makamashin Rasha na Rosneft kuma yana da alaka da ayyukan shimfiɗa bututu na Nord Stream. Kasar Zimbabwe na neman amincewar al'ummar duniya da a bata dama ta sayar da dimbin wato haurukan giwa da ta kwato daga waɗanda ba su da wato izinin tarawa tana mai cewa dala miliyan 600 da take kyautata zaton za ta samu idan ta sayar ana mutukar buƙatar sa ne wajen ayyukan kare giwayen kasar waɗanda ke ta ƙara yawa wanda hakan kuma ke zama hadari. Jami'ai daga hukumar gandun dajin Zimbabwe suna ta nuna wato sun nuna wa jakadun kasashen mambobin wato kungiyar tarayyar Turai tarin haurukan giwa da aka kwato daga masu farauta babu sa ka'ida ba da kuma waɗanda aka kwaso daga giwayen da suka mutu. Jami'an gwamnatin Zimbabwe sun yi kira ga kungiyar tarayyar Turai din da sauran kasashe da su goyi bayan sayar da haurukan giwa wanda hukumar kasa da kasa ta kula da wato halittu da ke fuskantar hadari CITS a takaice ta haramta a shekara ta 1989. Kasashen Finland da Sweden sun gabatar da takardunsu na bukatar shiga kungiyar kawance ta sojojin NATO bayan mamayar Ukraine da Russia ta yi da ta dada bukatar yin hakan. Sakataren General din NATO Jens Stoltenberg shine ya bayar da wannan sanarwar a yau dinnan Laraba a headquarter kungiyar da ke Brussels a ganga da jakadun kasashen biyu.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotannin da muke da su. Watanni biyu bayan da wasu 'yan bindiga suka kai hari kan jirgin kasa da ya tashi daga Abuja zuwa Kaduna, 'yan bindigar sun sake tara hanyar mota da ta taso daga Abuja zuwa Kaduna a ranar Talata tare da yin garkuwa da fasinjoji da dama. Wakilinmu Hassan Maina Kaina ya aiko mana da rahoto.
A jiya wani mummunan farmaki da gungun 'yan bindiga da dai suka kara kaiwa hanyar Abuja zuwa Kaduna ya yi sanadiyar sace gomman matafiya a ciki har da mata da kananan yara. A dai garkuwa da mutanen na jiya ya kuma rutsa da wasu 'yan kasuwa da suka tashi daga Abuja zuwa Kano don sayayya. A lamarin kuma da mataimakin shugaban kungiyar 'yan kasuwa na arewacin Najeriya Alhaji Isa Adamu ke cewa suna cikin rudani.
Sanin kowa ne cewa ita ce cibiyar kasuwanci a arewacin Najeriya. Yau a matsayinmu da 'yan kasuwa ba za mu samu daman da za mu iya zuwa Kano misali mu koma inda wuraren da ba. Wannan abu ne wanda cewa za a samu hauhawan farashin kayayyaki a sauran wuraren. Saboda haka a gaskiya wannan abin da ya faru na kama 'yan kasuwanninmu a kan hanyar Kano Abuja Kaduna wallahi ya tayi mana hankali mun shiga rudani. Yanzu za mu kira miki din gaggawa don mu san cewa ya za mu samun 'yan kasuwan mabita.
Tuni dai talakawan kasar irin su Alhaji Musa Garo ke daga murya akan wannan matsala.
Gaskiya aka bata gwamnatin tarayya ta tsaya fata duba wannan al'amari saboda ita wannan hanya ta Abuja tsakanin ta da Kano da Abuja ko kuma tsakanin Abuja da Kaduna ita ce hanya ce kwal guda daya wanda duk ta hada nan arewacin Najeriya kuma su banda suke da shida da ruwa akan cikin wannan al'amari na magana tsaran nan ya kamata fa tsaya su kula arewan nan idan aka shi arewan nan in ka gama duk abin da zaka yi arewan nan zaka dawo ka zauna wannan abu bai mana dadi a ranmu.
Dr. Faruk Bibi Faruk na Jami'ar Abuja na ganin wannan matsala fa kusan a iya cewar tagagar gwamnatin.
Da wasu dai gashi dai harkar tsaro dai ta zo tagagar kundila. Gwamnatin tarayya wace shi take da haƙƙi da yafi na kowa akan tsaro da hukumomin ta na tsaro gaba daya a gaskiyar magana tun ana ganin kamar sakaci ne, ana ganin kamar haɗin kai ne, ana ganin kamar rashin sanin aiki ne, ana ganin kamar rashin san ƙasa ne. Abin da yake nuna shine gwamnati ma bata san me za ta yi akan wannan ba, dan da ita gwamnatin da hukumomin gwamnatin ba abin da suka sa a gaba ba ma kenan.
To sai dai kuma masana tsaro irin su Dr. Yahuza Ahmad Getso na ganin akwai fa abin yi.
Ban jami'an tsaro waɗanda suke yankunan da ake aikata waɗannan laifukan, domin bana ko shakka cewa suna da masaniya akan abubuwan da suke faruwa, domin da hanyoyi da burtala da barayin hanyoyi da kwazazzabai da koramu da dukkanin guraren da masu aikata laifin nan suke bi suna wucewa, jami'an tsaro da sarakunan mu daga tai da hakimai da manyan sarakuna sun san inda waɗannan masu aikata laifuka suke. Na faɗa na maimaita ina maimaitawa, in ba a dauki matakai kansu ba, sun ba da damar an ji an murƙushe masu aikata waɗannan laifukan, wallahi wannan abun faɗi zai ci gaba da yi kamar yanda ya fara.
Ƙoƙarin da muka yi domin jin ta bakin jami'an tsaro ya ci tura. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
A gaida Hassan. Bayan da wata kotun tarayya a Nigeria ta ki ba da belin shugaban kungiyar IPOB da ke rajin ballewa daga Najeriya don kafa kasar Biafra, Mr. Nnamdi Kanu, a zaman da ta yi a baya-bayan nan, masana shari'a da sauran jama'a na ta bayyana ra'ayoyi mabambanta. Ga rahoton da wakilin muryar Amurka a yankin Niger Delta, Lamido Abubakar Sokoto, ya aiko mana.
Bayanai dai daga yankin na kudu maso gabashin kasar na nuna cewa kamin zaman kotun, al'ummomin yankin na kudu maso gabashin kasar sun kasance a gida bisa wani umarni da kungiyar ta IPOB ta bayar. Dangane da haka ne dai na tattaro ra'ayoyin 'yan yankin kudu maso gabashin kasar, kuma ga abin da suke cewa.
Ahamdu Gusku Obara Maazi Nnamdi Kanu.
Yana cewa ne sunana Ogochukwu Francis Obara, ni dan jihar Imo ne, kuma ra'ayina a wannan zama na kotu mun tsammaci za a samu belin shugaban kungiyar ta IPOB, amma daga bisani kuma hakan bata samu ba. Ina tabbatar muku da cewa idan aka bada jagoran kungiyar ta IPOB beli, zaman lafiya zai samu a yankin kudu maso gabashin kasar.
I'm supposed of the court because firstly they said they granted him bail.
Wannan yana cewa ne sunana David John, ra'ayina dangane da hukuncin kotun tarayya akan jagoran kungiyar ta IPOB. Ina goyon bayan kin bayar da shi beli. Idan kana iya tunawa, kotu ta ce ta bayar da shi beli a baya, daga bisani kuma ya gudu. Kuma ka gama irin wannan hali, ba za ka kara bayar da shi beli ba. Shi kuwa wannan da ke da suna Victor Injaba ya ce,
If Nnamdi Kanu is entitled to get a bill, I think the
yana cewa ne jagoran kungiyar IPOB Mr. Nnamdi Kanu, ina tunanin cewa dokar kasa ta ba shi damar neman beli. A bisa ga haka ya kamata kotu ta bayar da shi beli. Kuma idan kotun tana gudun wata matsala, sai a tattara jami'an tsaro su tsare shi a gida, inda za a yi masa daurin talala. Wannan zai taimaka wajen samar da zaman lafiya a yankin na kudu maso gabashin kasar. Kawo yanzu dai masana shari'a a Najeriya na ci gaba da tsokaci dangane da wannan dambarwa. Barista Sadau Garba wani masanin shari'a ne a Najeriya.
Abinda kotu ta lahani ne da shi shine abinda shi Nnamdi Kanu ya aikata a baya da yasa tace ba za ta bada belin shi ba. To wancan karan da aka bada belin shi ya zo ya gudu ya bar Najeriya, aka ba da bench warrant inda yake a ƴan sanda su kamo shi su kawo shi kotu ya faɗi dalilin da kotu ba za ta dauki mataki akan shi ba. Saboda haka a shari'ance haka yana iya faruwa, abinda kotu ta yi yana kan ka'ida.
Su ma dai masu fashin baki akan harkokin yau da kullum na ci gaba da tsokaci dangane da halin da aka shiga. Professor Bello Bada mai sharhi ne akan harkokin yau da kullum.
Matsala ta irin nan Nnamdi Kanu ita ka sa ka ga duk wani wanda abbabba a ƙasar Inyamurai inda Nnamdi Kanu ya fito ya zo shina roƙon shugaban ƙasa. A ƙasa inda ake hukunci, daga nan ana iya gane cewa ashe ga waɗanda ke sa shi duk inda anka fito nan. To amma da yake abubuwa ne ga su nan, kaga an kasa tafi a yanke mai hukunci, sannan ko ba a iya ba da shi beli saboda ana kallon me 'yan Najeriya za su ce. ba don tsoron abin da ƴan Najeriya za su yi ba, da wannan gwamnati na iya sake shi.
Lamido Abubakar Sakkwato, muryar Amurka daga Port Harcourt a Najeriya.
A gaida Lamido Abubakar, yanzu kuma ga rahoto na musamman.
Sana'ar tiredar yawo sana'a ce da ɗimbin matasa musamman yawancin su daga arewacin Najeriya suka dogara da ita aka cokam don kare mutuncin su. Na tattauna da wasu matasa masu tiredar yawo a game da yanda tiredar yawo ke tafiya a birnin Ibadan.
Anas, Anas, me ya sana'a ka tiredar yawo? Wannan sana'a ka rade kana yin ta tiredar yawo? A'a, bana na fara. Bana bana na me bak shawa shiga wannan sana'a ta tiredar yawo? Saboda na ga yan uwa na ruwan suna yi sai na ga sha'a ni ma ne ce ita zan yi. Tana biya ma bukata? Insha Allah za ta biya min bukata. Bana nan da ka fara wannan tireda, akwai wani abu da ka yi wanda ba za ka iya manta ba a cikin wannan tireda ta yawo? Kamar baka sai ko akuya ko kaza ko zabo ko wani abu ba ka aje? Bana ga gaskiya ban sai komai ba, ni ne inda ni ban sai ba. To amma sallah karama ba ta dade da wucewa ba. Ka yi tufafin sallah cikin wannan sana'a ta tireda yawo? Gaskiya ban yi ba. Ba kai tuwa shi ba? Eh, to me yasa? Gaskiya gani ni in ni sana'a ta da ta dan rage ina da ƴan wasu sai nace gaskiya ba zan yi ba. Ina da wasu tuwa nace tunda ina da wasu sirri in sa su in tayi masallaci da su. Me fa ka shawa? Har ka shiga wannan sana'a ta tirede yawo? Abin da yabban shawa na ga uwana na yi ni ma na ga tana da shawa nace ita zan yi. Kana niyyar canza wata sana'a? A gaskiya a'a. Ko da ka samu kuɗi baka da niyyar ka canza wata sana'a? Ina da niyya. Wace sana'a kake son ka koma mai? Muna son mu koma mai sana'a sharu. Kana ganin cewa ta hari ba? Eh.
Sunana Abubakar.
Abubakar kai ma wannan sana'a kai ta tare da yawo?
Insha Allah sai gare ne ke yi.
To wani gari ka fara wannan sana'a ta tare da yawo?
A garin nan ne ka fara sana'a, a garin Ibadan.
Me yasa ka shiga wannan sana'a?
Sana'a ce mai wata ban shawa kuma na ga sana'a ana ci gaba shi ta nake yin ta.
To amma ga kuna ta wadari a bakin titi, kuna kai kawo a bakin titi, ga manyan motoci ga kanana, anya ba gani akwai hadari?
Eh, to ba hadari insha Allah. Duk abin da kake yi idan dai ka hoke gaskiyarka Allah zai taimake ka akan ta.
Lokacin da ka fara sana'a nan ya kai kamar shekara nawa?
Eh, to gaskiya sana'a lokacin da na fara sana'a nan sati biyu na fara ta, nan zuwa sati biyu ni fara ta.
Wato baka dare da fara ba?
Ba ban dade na sana'a.
To ka san ka fara wannan sana'a wani aiki kake yi koko wace sana'a kake yi?
Eh, to gaskiya nayi ayyuka da yawa kuma nayi sana'a bakin wurwudu. Nayi sana'a turin baro, nayi sai da lemu da kankana da dadi.
To me yasa ka bar waɗannan sana'o'i ka koma matare da yawo?
Eh, to ka san ita sana'a tana da lokaci. A wani lokaci kana yin ta za kamar waccan tafi ko kana ganin kamar baka samu sai ka ce bare ka canza wata sana'a ka gani wannan ne dai da ka samu a cikin ta.
To yanzu da ka canza wannan sana'a kaga canji a ciki?
A insha Allah na ga canji sosai wallahi.
To kamar da me kake son kai a cikin wannan sana'a a can gaba?
Eh, to gaskiya a can gaba ina so in yi abubuwa da dama, ina so in yi gida kuma in yi aure kuma in taimaka ma al'umma insha Allah.
Bayan kai akwai wani dan uwanka mai wannan sana'a ta tirida yawo?
Eh, sosai akwai su.
Kamar ka taba zuwa wani gari ko wata jiha banda nan jihar Oyo da birnin Ibadan kai wannan sana'a ta tirida yawo?
Eh, gaskiya ban taba shiga wata gari ba ni sana'a sigari idan ba wannan gari ba.
Yanzu idan mutum na son ya fara wannan sana'a ta tirida yawo kamar jari nawa ya kamata ya tanada?
To sigari ce ne ta kasa kala kala bakin iya abin da gare ka kana ya al sigari 30,000 ne da wasu 40 wasu 50 wasu fiye da haka suna azawa. Eh, ka san duk abin da kake Allah yake ya baka bakin abin da kake da sa shi zaka aza.
Wannan sana'a tana da matsaloli?
Eh, to gaskiya bata da matsala zance. Sai dai yawanci masu yin sigari suna iya kawo matsala. Me matsala da suke kawowa a wajen sayayya? Mabukin ka tsaya bakin iya kudin da zai sigari wasu ke kari akan sigari kuma ba haka bane.
Talanin su dauki bashi koko su kara farashi?
A'a, ba sa daukan bashi sai su kara farashi.
Kuma su kara farashi tayi tsada?
Tayi tsada.
To me yasa suke haka nan?
To ka san kowa da irin tashi rayuwa, wani yake son yayi ya kari, wani ko bai son yin haka.
Watakila da wasu ciri ba da yawa?
Yes, duk su ciri ba da yawa, wasu kuma bakin abin da Allah ya ba su za su yi aiki da ita.
Aurillahi sakwata sai ya bada wakilan mai. Yaya wannan sana'a ta tirida yawo ke tafiya a nan Ibadan?
To gaskiya mu tare da mu muna yin ta domin kare makan walakanci, domin koyon sana'a
ya yi koyan lebranci muna yin tana domin ma samun bakin gurgura abinda muka dogarin mu shine sa muka yanta tana biya mu bukata wannan sana'a ta tare da yau gaskiya tana biya mu bukata sosai yanzu kana iya fada ma mai sauraro irin abubuwan da kai a cikin wannan sana'a ta tare da yau gaskiya yana ya to ba muka dan daga cikin abubuwan da kai cikin wannan sana'a na gina na aure a ciki kuma ga sunan zan insha Allah a cikin ta to wani gari ka fara wannan sana'a a cikin garin ne fara wannan sana'a na Ibadan to ka taba wannan sana'a a wasu kasashe ko wani gari ban taba yanta ba idan ba wannan garin ba yanzu a yi ni kana ciniki kamar nawa to ciniki shi daurowa yake yi wata ran zai baka cinikin 10,000 wata ran 12 wata ran 6,000 wata ran kuma ba za ka ma hudu ba amma kuma ana cewa ku masu irin wannan tirida ta yawo kuna dan sai da kaya na dan kwalisa ko mai haka me gaskiya abin to gaskiya wasu na sai da wasu kuma ba sai da to kai kana sai zuwa ban sai da me yasa baka sai da domin ka ne maka na balakanci ba sana kware bace saboda idan kana yanta kullum ka cin kwanci hankali yake ba kullum ka cikin kwankwanto shine saban sai da ka taba koya ma ni wannan sana'a ta tare da yau gaskiya mai tuwa da wasu muna koya masa domin su masu ya yanzu kamar mutum ne ka koyawa a to gaskiya shi ma Naziru da tashin ta shi ma zuwa guna an koya mishi wannan sana'a to kuma in saura gaskiya na manta su wanda an ka wanda ni koya wannan sana'a amma dai suna dan da yawa amma suna da mai ya baki sun kai kamar guda mutum biyar ko shida za su kai biyar amma gaskiya shi ina ban manta ba to duk suna wannan sana'a har yanzu gaskiya wasu na yi wasu kuma suna gida cikin yan uwanka akwai mai wannan sana'a akwai masu yi sosai har yanzu a nan Ibadan koko a Arewa a nan Ibadan din ga a taba gwada yin wannan sana'a a can arewacin Najeriya a'a ban taba gwada ba sai dai na Ibadan
sunana Faruk
Faruk kai ma wace sana'a kake yi a nan Ibadan
to taho da ni na daura kaya ga baro ina tsira hitilu da makile da Super bulu da sauransu da wasu abubuwai ina saidawa amma daga baya naga abubuwan suna so mu kore lokaci don ba taro sai na cika bare in rage kayakin nan zan daura sigari saboda kasuwancin wani bi zaka samu loki wani bi kuma zaka ga abubuwan kawai sai a hankali shine dalilin da yasa nake kai wannan sana'a zan daina ta na neman wuri wajen sai in samu an kafa shago amma kuma zan lokacin Allah bai hukunci na samu ba sai ji to zan zakata idan dare da rabo insha Allah wata rana za a samu
to wannan sana'a ta tirida ta fi sana'ar fitila wato ciniki
wani lokaci tana yi fitin ciniki amma kuma ga kaya ga baro in ga ciniki babu wanda ya kashi riba riba ne insha Allah don saboda in dai ana saye fitila to wallahi insha Allah su kuɗi za ka samu kuɗi nan take amma saboda dalilin na ga abubuwan yana ɗaure shi ne dalilin ya sa na fasa wannan abun
kamar cinikin na fitilu yanzu ya yi ƙasa kenan
ya ɗan yi ƙasa amma yanzu kuma mutane sun dan fara dawowa shine dalili kuma da wasu na nan suna daura amma in baka gane makanta ba gaskiya ba za ka aje komai ba
watakila saboda mutane sun tafi gida wurin sallah shi ya kawo rashin ciniki a fitilu kenan
insha Allah haka ne
to yanzu wannan sana'a ko akwai wani abin da za ka yi ikirari ka buga gaba cewa kai a cikin wannan sana'a ta tare da yawo da ka komo ma yanzu
to lallai yanzu dai ina dai kan yi insha Allah don saboda ina so in yi gina da darabu samawati in na koma zuwa gida Arewa insha Allah zan yi da darabu samawati
kai matashi ne
ni matashi ne sannan kuma ina son matasa su kuma Allah ya ɗaukaka su ya yi sama da su domin su ma su taimaki na ƙasa gare su kuma su yi sama don saboda bi wanda zai taimaka ma dan uwan shi insha Allah shi kuma Allah zai taimaka mai
Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
A gaida Hassan yanzu kuma ga shiri na gaba.
Wasanni a takaice.
Irin Black Stars da Pabla Akono ya bukaci ɗan Ghana da Tumara wa Otto Adu wanda ake shirin na tashi kocin Ghana na dindindin baya. Hukumar kwallon kafa ta ƙasar Ghana ta cimma matsaya da Adu wanda ya taimaka Ghana ta samu gurbin shiga gasar cin kofin duniya ta FIFA a Qatar a shekara ta 2022 a matsayin kocin wucin gadi. Adu ya yi fice da nasarar da Black Stars ta samu akan abokan hamayya
ta tarayyar Najeriya a zagayen share fage a watan Maris kuma an bashi goyon baya jagoranci kungiyar a ayyuka masu zuwa. Blackstars za ta dawo ta taka leader a watan Yuni tare da fafatawar neman cancantar shiga gasar cin kofin Afirka na shekara ta 2023 da Madagascar. Na yi farin ciki da Nathan Otto Addo, na yi magana da shi kafin ya karbe aikin. Ina ganin abu da yake bukata shine tallafi ba wani abu ba. Ya kara da cewa muna da wasannin neman cancantar shiga gasar cin kofin duniya da na AFCON kuma abin da ya kamata mu yi kenan idan muna san kungiyar da kwararrun masu koyar da ita su yi nasara. A mako na 29 na wasannin Premier League Ghana, Hearts of Oak na maraba ko kuma in ce tana karban bakuncin Bibiani Gold Stars a filin wasa na Accra, wato Accra Sports Stadium, domin karawa a gasar Premier din na Ghana da ake sa ran Fabian za su yi nasara. Rashin lafiya ya girgiza sassanin Hearts of Oak gabanin wannan wasa, inda aka garzaya da ƴan wasa da yawa azbiti dangane da wasu cututtukan da ba a sani ba. Duk da haka Hasu dai ta tara tawagar ƴan wasanta kuma suna da tabbacin samun nasara akan abokan karawar nasu. Hasu Oko ta fahimci cewa nasara za ta kara musu damar kammala ligin din a cikin hudun farko, yayin da kuma za su samu cimma mai jagorar gasar, wato Asante Kotoko. Tawagar ta Samuel Baidu na iya samun kwarin gwiwa daga irin rawar da ta taka karshen mako da ya gabata, inda ta doki Dreams FC ta samu kaiwa wasan karshe na gasar cin kofin FA na MTN a shekara biyu jeri, yayin da ya rige saura wasannin shida a kammala Premier League din Ghana. Tsohon shugaban kungiyar Ashanti Gold Frederick Achampo ya ji takaici yadda hukumar kwallon kafar kasar Ghana GFA ta mai da klubin din na rukuni ko mataki na biyu na wasannin ligin Ghana. An koma da masu rike da kambi ko kofin Premier Ghana sau uku mataki na biyu ne tare da Inter Allies saboda yin magudin wasa tsakanin su. An kuma ci kungiyoyin biyu tarar Ghana City 100,000 kowanne su, da yake mai da martani a karon farko tun bayan da aka yanke hukunci a ranar Litini. Mambar hukumar gudanarwar hukumar ta Ghana ya jajantawa magoya baya sa tare da yin kira ga kungiyar da ta daukaka kara kan hukuncin a matsayin ta kungiya. Abinda ya faru da Ashanti Gold yana da matukar bakin ciki saboda kungiyar tana daya daga cikin kungiyoyi mafi kyau a kasar, sune na uku a karfi a gasar mu. Member na FA ya shaida wa wata kafar labarai. Da wannan muka iso karshen labarin wasannin Radwan Allah Mukhtar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka Accra Ghana.
A gaida Ridwan Abbas. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai a takaice.
To a takaice, yau masu kamuwa da cutar corona na karuwa a Amurka, kuma da alamar abin zai ƙara muni cikin watanni masu zuwa a cewar jami'an kiwon lafiya na gwamnatin tarayya. A wani gargadi a yau din nan Laraba, suna masu kiran hukumomin wuraren da abin ya fi muni da su duba yiwuwar sake kiran jama'a su rika saka takunkumin kariya, musamman ma a wuraren da aka dan taru. Yawan karuwar masu kamuwa da cutar ta COVID-19 da kuma waɗanda ake kwantarwa a asibiti na ƙara sawa ana komawa ga amfani da shawarwarin hukumar yaƙi da cututtuka ta Amurka CDC kan wato da ta kan bayar, kamar amfani da takunkumin kariya da sauran matakan kan da garki. Koriya ta Arewa na shirin bullo da tsarinta na tinkarar barkewar COVID-19, inda mutane akalla miliyan 1.7 suka kamu da zazzabi bayan wata mummunar sake barkewar da cutar ta yi. Kasar Zimbabwe na neman amincewar al'ummar duniya da abarta ta sayar da dumbin haurukan giwa da ta kwato daga wasu mutanen da ba su da hurumin tara haurukan giwan. Ma'aikatar tsaron Rasha yau din da Laraba ta ce sojojin Ukraine 959 su ne suka mika wuya a wannan makon, a inda suka ja daga ta ƙarshe a birnin Mariupol da aka yi wa ƙawanya.
To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci da ma ranar baki daya sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikin mu dauke da wasu sabbin shirye-shiryen yanzu a madadin Ibrahim ka almasi gaba da ya taya ni gabatar da shirin da Julie L. Gresham wadda ta hada shirin da kuma injiniyan mu na yanzu Nick ni Hanifa Kabir Isa nake ce mu kwana lafiya bissalam